Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma stashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu tanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya. A yau 23 ga watan Nuwamba na shekarar 2023, za mu magana ne akan muhimmancin gwajin lafiya kafin a yi aure. Sannan kuma za mu duba muhimmancin tsaftar cikin gida. Mu a cikin shirin namu ne wakilin sashen Hausa ta samu tattaunawa da masanan kiwon lafiya akan wannan batu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Garzaya zauren tattaunawar mu inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da masaniya inda za ta yi mana ƙarin bayani akan muhimmancin gwajin lafiya kafin a yi aure.
Tare sauraron barka mu saki sadar da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau muna tare da malama Khadija Sa'ad Muhammad ce kwararriya kuma horarriya akan harkar baiwa ma'aurata da kuma waɗanda suke da niyyar yin aure shawarwari akan yadda za su zauna da junansu lafiya. Malama Khadija barka da zuwa.
Mai sauraro assalamu alaikum.
To mai sauraro yau dai za mu karkata akalar shirin nan namu ne zuwa ɓangaren gwaji da kuma ba da shawarwari ga masu niyyar yin aure. Musamman a ƙasar Hausa ko in ce ɓangaren Arewa, yin gwaji kafin a yi aure wani abu ne wanda ya yi shigo mana sabo, duk da yake an fara sawa a waɗansu masallacin da kuma cococi ana gabatarwa ga waɗanda suke da niyyar yin aure da su je su gabatar da gwajin. Akwai dalilai da yawa da ke kawo dalilin da yake sawa ma a yi gwajin. Menene waɗannan dalilan? Don me ake yin su? Don me kuke ba ma'aurata shawara cewa su je su yi gwaji kuma gwaji na jini ko kuma na waɗansu abubuwa kafin su yi aure?
To alhamdulillahi, maganan gwaji kafin a yi aure al'amari ne wanda yake da matukar muhimmanci, kasancewa idan aka yi batun aure a san wani al'amari ne wanda zai haɗa mace da namiji kuma kowa daga wuri daban-daban, tun daga yanayin ƙwayan halitta zuwa jini zuwa wasu al'amura wanda ya shafi mutum kowa na jikin shi daban ne. To a lokacin da ya zama ana so a yi aure an san cewa dole za a samu tarayya, to yana da mahimmanci mutum ya gane shi karan kanshi wani irin halittu ne Allah ya yi masa a jikinsa a matsayinsa na dan Adam, a shi kanshi.
Wato ba ma wanda zai aura ba
kai kanka ma ka gane wani irin mutum ne kai, ya yanayin karfin jininka kuma ma wani irin jini kake da shi a jikinka, saboda ka gane wani irin abokin zama ya kamata ka nema ne kuma wani irin jini ne zai dace da kai, da idan kuka zauna ba za a samu wani damuwa ba. To tun daga wannan, daga nan muke fara bada shawara, shine matakin farko. A lokacin da mutum ya samu abokin zaman, to sai kuma a bashi shawara ya gaya ma abokin zaman cewa ya je shi ma a gwada shi idan tuntuni bai gwada ba kenan. Duk da a general counseling da muke yi mukan ma faɗa ba sai an zo aure ba,
haka shawara
na bai daya na jama'a, mutum ya je ya magana waye shi, yanda daga ran da kuka haɗu mu fatan mu mutum a wannan lokacin mukan so ya zamana cewa mutum ya ma san shi wani iri ne, sannan kuma ya saurin tambayan abokin rayuwarsa. To idan ma hakan bai kasance ba, tunda ba a saba ba, wani abu ne sabo da muke kokarin fitowa da shi, to sai a yi tambaya kafin a yi aure, shin wani jini ne kike da shi ita ma ta tambaye namijin wani jini kake da shi ko kuma aje a gwada kuma bidan mun a tantance aje asibitin da za su bada sakamako wanda yake na gaskiya to a wannan sakamakon idan za a yi wasu da yawa suka maida hankali ne kawai akan kwayoyin halitta na jini saboda tsoran waɗanda suke kamuwa da wanda suke haifan yara da ake ce masu sickler wato idan AS kenan da ya aura masu amo sarin jini kwarai da gaske yawanci shi aka fi maida hankali kuma a zahiri akwai wasu cututtuka ba wannan kadai bane shi wannan ba za a ce mishi ciwo ba saboda halitta ne na Allah kawai idan dai biyu ne suka hadu sai zama ba su tafi a daidai ba
kuma yayin da za a haifa
yayin da za a haifa za su iya samun damuwa shine matsalolin wannan to amma akwai waɗanda auren ne ka cokan zai samu matsala domin idan an yi wannan test din ba an aka gwada jini yana da muhimmanci a gwada kuma abin da ya shafi cuta irin na bayi wanda yanzu ake yawan kirari da cewa infection duk da likitoci sun yi bayani sosai akan wannan abun in aka ce infection ba yana nufin wai ciwo kwaya ɗaya bane abubuwa ne suke tattaruwa da suke haifar da manyan cututtuka to idan ba a yi ba ya zama cewa ɗaya daga cikin ma'auratan yana da wannan ciwon to ba za a kai ko ina ba daga yin aure zai sa ma ɗaya to wanda idan aka sa ma ɗaya akwai waɗanda jinin su yake da ƙarfi ciwo yana daɗewa a jikinsu bai bayyana ba akwai wanda jinin su bai da ƙarfi daga ciwo ya taɓa su yanzu nan zai bayyana sai kije an fara complain kuraje kaikayi abubuwa dai kala-kala da sauransu ko a zo a ce ma mace ba za ta iya haihuwa ba da makamantan wannan so duk irin waɗannan yana fara daga cikin abin da ya kamata a gwada hatta maganin duba kwakwalwa yana daga cikin abubuwan da mu muke ba da shawara a matsayin mu na counselors idan za a yi aure a yi iyaye da yawa ba sa daukan wannan da muhimmanci saboda duk wanda ke aiki irin namu zai iya gaya miki idan aka kawo case din aure akwai wanda idan kika fara bi zaki fahimci akwai harka na tabbon hankali a ciki kamar yanzu alal misali maza da yawa da suke dukan mata saboda wani abun da hankali ba zai dauka ba mace ta sa kila gishiri kadai ya yawa abinci namiji ya mata duka ya fitar mata da
jini ko bata gama girki da wuri ba
ko bata gama girki da wuri ko bata mai wanki ba kinga hankali ba zai dauka ba duk mai hankali wanda kake so ba za ka mai irin wannan mummunan dukan ba to wasu da yawa sai an fara zama lokacin dabi'u ke bayyana juna ake gane cewa anya kuwa babu motsi to amma a lokacin da aka zo neman aure al'ada da kara da kunya sai ya sa ka ga cewa to ya za a yi ka ce aje a yi gudun kwakwalwa kan mutum ya ga kaman kana so ka aibanta shi to wanda kuma wani abu ne wanda ba za ka sani ba likitoci kadai ne Allah ya ba mu wannan ilimin da za su iya ganowa me ake ciki ko mu na namu shawara ne
to kan suna da mu aka iya gane wanda bai da lafiya a ta kwakwalwa misali a haka nan kai tsaye saboda kin ga ayin fusarin wanda suke da matsalar suna kan titi ba riga kila ko ban doma babu suna yawo da ta jikin su shi kina ganin wanda yake cikin natsuwar sa misali yana da riga da wando yana iya magana na fahimta shi ma yana iya samun cuta irin na
kwarai da gaske idan aka je gurin kwararren likita wanda shi wannan ilimin kwakwalwan ya karanta suna da hanyoyin da suke bi su tantance akwai kananan test da suke badawa da za su yi ma mutum kamar tattaunawa wasa da dariya za su riga dan fada to daga ansoshin da yake ba su daga nan za su iya fahimta kwakwalwar sa lafiya lau take ai ko da ake cewa a kwakwalwa ai ba wai wani abu ake zuwa kila a sa kwakwalwa a cikin injin a gwada ba
to
za a yi tambayoyi ne wanda za a gane kwakwalwan hansan da ake samu daga kwakwalwan za a iya da mutum ke bada za a gane kwakwalwan tana tafiya daidai yanda ya kamata ko ba za ba yanda ya kamata ba alal misali akwai wani likitan kwakwalwa da na taba ji wani lokaci an yi wani hira da shi yake bayani cewa a mutane akwai waɗanda sukan zautu na wasu 'yan second a kowane wuni to ya bada misali wasu zaki ga mutum ya je shi kadai ya tsaya gaban madubi ya bude hakoran sa yayi dariya ya
san shi kamar minti biyar ko
kamar minti biyar
to wato makan nan
shi da wannan yanayi to akwai waɗanda an ce idan wannan ne is normal ba wani abu damuwa in dai irin wannan ne na dan minti biyar a wuni to kinga kenan idan yanzu misali aka samu wanda zai yi wannan kira so uku a rana kinga an san cewa kwakwalwar shi ba daidai yake da wanda zai so ɗaya ba to su in aka je wurin su suna da hanyoyin da suke su gane kuma yana da muhimmanci ma'aurata su yi gaskiya namiji ya kai wanda yake so ya aura a mata ita ma wanda zai aure ta a tabbatar an yi na kwakwalwa
to da ma tambaya da zan miki shine shin menene amfanin yin shi gwajin nan kafin a aure
amfanin yin gwaji shine duka gwajin da na bada misali kamar yanzu na kwakwalwa ne magana a gwajin kwakwalwa yana da kyau a yi gwaji na jini cewa wani irin jini ne ban san ya ake ce mai da Hausa ba genotype ake ce wato a gwada a gane wanne ne sannan kuma karfi
wato kwayoyin halitta
kwayoyin halitta wanda
aji suka shiga
kwarai da gaske sannan karfi na jini shi ma yana da kyau ai kokari a gane sannan yana da kyau ai test a gane ma mutum zai haihu ko ba zai haihu ba kin ga kudi kenan sannan akwai na cututtuka da zaka iya samu wani ta dalilin saduwa saboda dama an san aure akan wannan ne so duk yanda aka yi in dai ɗaya yana da ciwo wanda shi ne ake cewa sexual transmitted disease to in dai zai yi ba a duba ba zai iya samu wani to kin ga duk yanda kake kaunan mutum idan ka kalle shi yau kaga shi ya jawo maka sanadi na cuta na ciwo kin san sannan zai rauka
musamman kwaya ne
kai da garkuwar jinsuna wasu ko irin waɗannan infections din ko irin dukkan ne da sunayen su kala kala da likitoci duka yana ciki saboda duk yanda kake kaunan mutum yanzu misali ciwon hantar nan da ba a fahimci ya yake ba amma yanzu aka gane yanda yake da irin cutar da dan adam yake shiga ciki idan abin ya kama shi kin ga ai an kiyaye ana kuma kokari yanda za a yi a kiyaye to sai mutum ya boye sai da aka yi aure sai aka zo aka gane ka samu ciwon hanta ta dalilin matanka ko ita ta samu ta dalilin ka ya za a yi ka kalle ka ta rika jin dadi musamman ta san cewa ka boye tunda ya kamata a ce an yi gwaji ba a yi ba sannan aka zo aka yi aure kin ga kauna zai ragu to dama mu kuma abinda ba ma so shine ya zama aure ya samu tangarda saboda ba wai lalle bane sai an rabu amma za a yi zama mara dadi za a yi zama na tsaron juna kamar yanzu alal misali na kwayoyin halittar jini da muke magana so da dama za ki ga ma'aurata idan ba su samu shawarwari daga wurin counselors ba irin daga gida ne kawai suka nuna kauna aka suna son mutan uwar partner su aka hada aka yi aure daga sanda aka haihu na farko ita matan wahalan kula da wannan yaran marasa lafiya da ake cewa masu sikila da a Hausance dawainiyan su ita kanta za ta rika ganin kamar mijin shi ya bata wannan wahala
an yi aure nan
a ji dadi kuma karuwa an yi samun haihuwa wani ni'ima ne to sai ya koma kuma ana jin haushin juna shi kuma duk dan abin da ya tara ba a kwana biyu sai an je asibiti an kwantar yau gobe an sallamar abu ne ba na ƙara ba sai ya ji duk kaunan da yake mata yau da gobe kin san an ce rayuwa da kuɗi kusan tare suke tafiya komai nashi yana karewa saboda dalilin wannan ƴaƴan da ta haifa to yau da gobe in ba a yi sa'a ba sai kiga soyayyen yana kasa
ana so ya rufe masu ba mushi larura kawai
kwarai akwai wa'inda ba sa iya daurewa wani sai ya nuna ya rabu da ita wani kuma zai iya nuna kije ki ta fama da wannan yaran na wahala zan abu wata wanda zan ji dadi da ita ita kuma wanda take da wannan yaran yana da wahala ta samu wani lokacin jin dadi saboda rayuwarta akan hidiman wannan ne ko ta haifi wasu lafiyayyu bayan tana nan akan jinya wannan mai lalura tunda kowane lokaci ciwon su cikin tashi yake to kin ga irin waɗannan shi ake wayar ma da su ma'aurata kai cewa ba wai soyayya bane shine komai a'a ka duba me zai je ya dawo ai soyayya so ake ta dore duk abin da ya zama lalura da damuwa dole zaka je inda kake kaunan mutum yau da gobe yana wankewa yana rugo a zuciyarka har wata ran ya zama babu karshe abin da muka fiki a zo a ce an rabu to wanda ko da a ce tun farko an yi dauki mataki da kila an samu sauki lamarin misali an je an yi test din da ita bata sani ba an gane yanzu za ku iya haifan yara masu wannan lalurar idan kuma wancan cutar ne wanda yake abin da ya shafi harkan irin sexual transmitted disease din ne
wanda
ake samu yawa irin shi ne to kin ga zai zama an dauka mataki to duk wanda aka samu ke da shi kafin ai auren sai a dau matakin shan magani da abubuwa ne da cututtuka ne a yanda likitoci suka gani mai warkewa in aka samu lafiya ingantacce sannan sai a zo ayi aure to amfanin shawaran kenan da kuma idan aka bada shawara a je to amma har yanzu mutane da yawa ba su gane muhimmancin a zo wurin counselor neman shawara ba kafin ayi aure sannan abinda zan so in ƙara jan hankalin mutane da shi shine musamman ma a masu shirin yin aure yana da muhimmanci su gane akwai fa bambanci tsakanin so da kuma kauna idan kana son mutum kana so ka zauna da shi a kowane irin yanayi amma idan kana kaunan mutum shine kuma kauna shi yake gaba da su kenan kana son mutum ba wai dan dole kai ka ji dadin zama tare da shi ba zaka so mai duk abin da zai mai dadi ya zama rayuwar shi ya inganta shine bayyana irin waɗannan lalura saboda so da dama mutane sun san ba su da lafiya amma mutum zai boye zamu iya daukowa daga misali da nace a gwada karfin jini akwai waɗanda ba sa haihuwa sun sani an gwada su yafi daya yafi biyu amma na mutum zai zo ya boye ya nuna shi yana so tunda yana kaunan wata ko ita tana kaunan wani kawai su aure a haka in aka zo aka yi aure zaka so a ce wanda kake kauna su ba su ga dan su ba a duniya kuma kai ka san akwai lalura to kika irin wannan sai zama daga ƙarshe kauna sai ya koma kiyayya da gaba a lokacin da gaskiya saboda akwai san zuciya a ciki baka nuna kauna na gaskiya ba kauna na gaskiya shine ka fito ka faɗa gaskiya koda ita mace misali a ce din namiji ne ta nuna cewa ita tana kaunan ka koda baka haihuwa kai idan ka san cewa bai kamata ba ai a haka kuma ita yarinya ce ki da bata bayuwa a ko ina baka nuna mata yafi kamata ta je ta aure wani wanda zai zama tana da shi ne ka nuna kauna na gaskiya haka zalika masu fama da lalurar ciwo na sickle cell wanda suke haifan yara masu sickle shi ma wannan haka ne wasu sun sani duk yadda kake kaunan mutum in aka ce an haifi irin wannan akwai damuwa sannan kuma ku duba ƴaƴan da ake haifa tsakani da Allah ana zaluntar su saboda ko sani in da ilimi bai yi mana yawa ba ba damuwa amma yanzu Allah ya kawo mana ilimi shi ya bada sani an san Allah shi yake bada rashin lafiya to amma kuma ai an bada mataki shine wannan zaka iya ganewa in aka gane ku yi hakuri da juna saboda ƴaƴan nan in za a tambaye su zabi wani ma sai ya ce baba da baka haife ni ba saboda irin azaban da suke shiga ciki idan ciwon nan ya tashi wasu kafafuwan su sun nannade gaba daya an san rai rayuwa da mutuwa na Allah ne amma ciwon ne babu wanda ya mutu ba dalilin da ciwon ya tashi ba saboda haka ya kamata masu shirin aure su ma kansu karatun tanis Allah shi yake hada mutane amma idan kana kaunan mutum na gaskiya shine ka kaunace shi domin yayi rayuwa mai kyau ba rayuwa na wahala ba
bari mu ƙara koma zauren namu inda kuma zamu duba muhimmancin tsaftar cikin gida wai me ake nufi ne idan aka ce tsaftar cikin gida
jama'a assalamu alaikum kamar yadda mai gabatarwa ta yi tambaya akan tsafta to ita dai tsafta gabaki ɗayan ta idan aka ce tsafta wani abu ne wanda ya zama dole wajibi akan duk ɗan adam mace ko namiji ya kasance yana da tsaftar nan amma mafi muhimmanci shine ya kasance mace ita ce tafi namiji tsaftar nan ba namiji ba eh dalilin da yasa na ce mace tafi namiji tsafta saboda mace ita ce take cikin gida kuma ita ce uwa idan uwa ta zama mai tsafta zaka ga ƴaƴan ta shi kanshi mijin ko mun kazanta shi shi ma sai ya zama mai tsafta ta juya shi amma namiji da zai mai tsafta shi da ma da ya shirya yake ficewa ya bar gida ai to shi sai ya zama wajibi mafi muhimmanci mace tafi namiji tsafta ya kasance mace tana da tsafta kuma yadda za a gane mace na da tsaftar nan shine ta hanyoyi guda biyu ko ina yana da muhimmanci a cikin gida a tsaftace shi ko da tsakar gida ne saboda kwata da take cikin tsakar gida ma idan ba a tsaftace ta sauro zai zo ya haihu a gurin ya dinga shiga cikin daki yana cizon ƴaƴa kuma yana haifar musu da cututtuka kala-kala saboda haka ko ina yana da muhimmanci a tsaftace tsaftace shi a gida amma mafi muhimmanci ya fi kyau a tsaftace shi ne kitchen da ban daki
to to malama da kika tashi kika ware wuri biyu a cikin gida kika ce su ne ke da muhimmanci kitchen da bayi
kware da gaske
me yasa kitchen da bayi wato madafa
eh
da kuma makewayi haka yake
to waɗannan gurare guda biyu su suka fi ko ina muhimmanci a cikin gida musamman wurin da ake dafa abinci gurin da ake dafa abinci ya kamata a ce wannan guri ya fi ko ina tsafta da kuma bayan gida dalili na anan shine anan madafaka zaka ga wato gurin dafa abinci zaka ga anan su to yake
wato ma'ajiyan abinci
ma'ajiyan abinci
wanda ba a dafa ba
wanda ba a dafa ba anan yake kuma a abincin da muke ci anan cututtukan mu suke anan magungunan mu suke ya danganta da yanda muka tsaftace gurin ta yiwu idan kitchen a ce mai tsafta ne daga sakacin da mata muke yi wani abu na fada haka da saboda kazanta yake kawo ɗan nake kitchen kanana kanana ni ban yadda wai kawai kawai abu ne wa haka kawai za su zo ba a'a
kitchen ma matan Kaduna
ɗan matan Kaduna haka ake kiran
haka
to kazanta ce gaskiya take kasu a ci abinci a bari ko an gama girki ba a share guri ba ana bar musu wannan rago-ragon abincin da ake bari yana kwana a kitchen to gaskiya shine yake haifar da su to idan suka yi yawa su ma kansu akwai abubuwan da suke fitarwa daga cikin jikinsu wanda ko ɗan yaya ya fada cikin abincin mu zai iya haifar mana da cututtuka iri-iri shi yasa yake da muhimmanci sosai ya kasance cewa mun tsaftace gurin da muke dafa abinci tukunna kafin ko ina a cikin gida
to malama Aisha kin ji abin da kwararki ta ce tace kitchen wai da bayi sune masu muhimmanci ce take dai wato falo shine wurin ajiye bako sai kuma inda zakai bacci kai mun share
duk maganar da ta fada akan tsaftar bayan gida da kitchen da store gaskiya ne amma su ma falo din da bedrooms yana da kyau dan ni idan naje gida ma gaskiya kafin ma zauna ni balance a cikin gida
wai
har a kawo min abinci
ne shi kafa
gaskiya ke na ga gaban daki
to wato ki ce mun dan gulogul wace kai mutane da ka ga na
ga na ce wan tana da tsaftar bayan gida kuma ido da yake lawo ki ce in gani dan kar a zo a kama abincin da zan zo in ci zuciya ta ta shi gaskiya
gaskiya fa
shi yasa ni akwai gidajen da yawa da zan je ruwan gidan ma a gaskiya ban iya shan
ga dai ko falo
wallahi ga dai falo kalkal ta wata da muka taba zama a gida daya to sirkata idan ta zo ta ce aike idan ta je ta gewaya toilet din wurin mu sai ce aike ko ruwan ban dakin ki za a iya sha
haka wani ko da gida ce wai
alhamdulillah
ana shiga wani makewayi sai ce amin sama a zuba abinci a
ciki to sai ni ai ko ruwan ban dakin ki zan iya sha to kin ga daga nan an ka samu kyakkyawar sheda akan tsaftar ka ba wai a ganka a jiki kalba a zo gidanki a ga kal bayi sai an leka a ga abin kyama dan ba akwai abin kyama fa a bayan wasu bayan gidan wallahi in kika je tsugunna ma ba za ki iya yin shi ba to ni irin wannan ma wurare idan naje ai in naga irin haka ne gara ma an fita makota roka in je in naga su ma makotan bai ba ma sabuna in gaba kawai nan kuma kaman yanda ta ce mace ce aka sani da tsafta gaskiya ne mace aka sani da tsafta dan duk macen da ba ta da tsafta ko da mijinta shi yana da tsafta to aikin banza ne
wato ba zai nuna ba
ba zai nuna ba saboda me ita fa take zaune fa a cikin gidan nan shi wannan miji fa duk tsafta shi idan yayi fita ya gama miki
wato in yayin kan nan da ya shirya gidan shi
ba gangulo ne sai ya yi miki nan tsari ya tsafta shi ne baki da sauran gidan to idan ke ba ki kasance mai tsaftar nan bane mai kula da duk inda ya kamata to dole ne saboda kin san mu mata ana son kare 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 kare
ba
tsarkace nan a ga tsarkace nan bane a ga wata kuma a kiga ta gyara falon nan dash sai kin shiga bedroom din sa sai kiga yanda kika
so wato makwancin
makusa bayan gida haka yake ko sai dai ki zarniya tashi shi yasa wasu ma za ki ga idan sun je gidan haka sun je makotaka ko kuma sun je wani unguwa za ki ga ga fauri kina ba su amma sai sun koma sai inda bedroom din ke sai sun zauna dan su hango ya cikin bedroom din ne yake kina da tsafta tun daga cikin ɗakin sai kina ce wannan dan zaga kuma bayi to daga nan jiji a gane sirrin ki ne
a ga
yayin da kin da gaske ne ko ko na ƙarya ne
haka malama kin yi ce kin yi magana akan madafi wato kitchen sai kuma kin leka can wato karshen inda daidai abin da aka ce za a je a juye shi ne wato makewayi
haka ne
kuka ce shi ne sirrin mace
mutukar
nan wurin babu daidaituwa wato ba akwai matsala
babu kuwa
shin kaman yaushe ne yaushe kamata a ce wace tana wanke bayin
ta eh to ya danganta kin ga misali kaman idan uwar gida tana da iyali da yawa tana da yara da yawa gaskiya wankin bayi dole ne kullum a rinka wanke bayin nan in dai akwai yara kun ko ba yara sosai in su bi ne daga ita sai mai gidanta ko da dan yaro haka guda to in da yaro dai ma dole a mishi wanki kullum ai to amma in kaman su bi ne ita da mai gidanta to in ta wanke yau sai ta bari gobe ta huta ji kuma ta wanke to misali dai ma misali amma bayi wajibi ne kullum in son samu ne a wanke shi ko duk shiga man aka shiga aka amfani da shi a tabbatar an daure shi eh an yi flushing an daure shi an sa duk abin da ya kamata a sa kafin a fito to shi kuma kitchen ba ma wai kullum ba shi duk girki ne duk girki in mace ta yi ta gama wasu za ma ki ga tana yi yana tsallowa tana da hankali din ta ne tana gogewa tana gogewa ba su da tara makanta aiki idan baki haka ba duk girki in ke gama na safa sai kin sauke komai sannan sai goge saman gas kuka idan gas kuka kike amfani da shi in stove ne kike amfani da shi sai kin goge saboda dole yana tsalla duka sai kin goge shi kin tsaftace shi tukunna sannan ki kwashe abincin ki kije ku sa inda za a sa a ci ana gamawa wajibi ne a share gurin a kwashe kwanukan a tabbatar da an wanke su take ka aje su guda ya tabi a samu gurin kifewa a kife su a basu wurin da za a kife su ya kasance rana na ganin su idan suka tsane sai a dauko su a daya da su kitchen sai a
ba kuma su wuna a can ba
ba kuma su wuna a waje ba da rana ya bige su sai a dawo da su kitchen sai a jera su akan abin da ya kamata a jera domin kifa kwanuka da ruwa da lema a inuwa a kitchen shi ma gaskiya yana haifar da wayannan kyankyan
yana raya su
sosai amma ya kamata idan aka wanke a dan bar su inda ma kuma wanke wanken yana waje ne to a dan bar su dan shara na kadan su tsane suna tsanewa sai a dawo da su kitchen sai a jera su inda ya kamata a jera su to kiyayewan wannan gabaki daya zai sa wayannan kananan kyankyan su da duk wasu cututtuka mu yaye su a cikin gidan da jinmu akwai kayayyakin gyara kitchen kala kala na farko ya kamata duk mace kasance tana da wannan hankali sun tana da shi
wato in kallon nan ko da ba ta da kanti ba
eh to ni ba da yaya wannan da ke amfani da
shi wannan na kitchen ne
to ba inda za a yi mamma za a ce mace kina aiki a kitchen kuma sannan a ce ba ki da irin yan tsummo karan nan na kama kola ka gudan kama tukunya ma da sauki ya kamata a ce ba ta zaki kuke tukunya ki ruga da gudu kina neman takarda
ko a ne
to kuma ki kama zani kama zani ma ki soke tukunya wannan kazanta ne musamman masu girki
kuma ga shazari
duk sai bakin tukunya aika kama amma ni ma ni hankali na ko a gwanzo ki kai zaki samu dan towel din nan wanda ba su da tsada ki dan sai abinki ki soke wanke su ba guda daya ba ki samu at least guda hudu in kin yi aiki guda biyu da safe kin wanke su kin shanya ga na rana nan kafin wannan ya bushe wannan dai busa su dai suna nan a kasa to haka yake kamata uwar gida ta dinga tsaftace kitchen dinta shi kuma bayi idan za a tsaftace shi abubuwa suna nan ga mata nan mata suna tayin abubuwa kala kala kuma masu sauki lukut sabun nan da naira 50 din ki za a tsiya ya miki
to sabunan nan na ruwa da
har na naira 30 ma na gani ana daurawa a hayi ana daura naira 30 har 20 ma
to kuma mutum sai ya gani a garin kullum goma sai a dan kulla mishi
ne ya ku dan ka ya ku dan ka ba ka san sabbi yau wace dai ko ita ce idan mutum bai sani dan aizan din nan mata duk sun iya hada shi a gida kuma ko ina ana yi ko a makotan ku zaki ga wata ta iya tana yi ke ma in kina da hali kina iya yin abin ki dan yafi sauki ki samu yan roba ki tasuwan ko dan galan dinki iya karfin ki yi abin ki dura ki aje ki dinga dan aiki da shi ko da yaushe yaran ki nuna musu yanda ya kamata su dinga amfani da bayi daga farko ki dinga raka su suna kanana duk abin da suka yi kasance kina monitoring kina nuna musu in fitsari ne ga inda ya kamata su yi ga yanda ake tsarkin fitsari idan bayan gida ne ga yanda ake ma zama yanda za a zauna ga kuma yanda ake tsarkin tun kina ma yaro har za ki fara rike mai ruwan kina nuna mishi tsawancin hannun wanke ga ko inda toilet paper ne
ta ma let go dan ba shi dan
yauwa dan sabulin ke wanke hannu shi kanshi in ya saba da haka shi sa nace uwa tana da tsafta za ta ga duka ƴaƴanta suna da tsafta kuma za ta ga suna da ƙyanƙyan saboda su daga sun tashi a environment din da ake da tsaftar nan da sun shiga gurin da ba su sace ga su da kansu ma suna guduwa
haka bauta da sani a cikin duniya amfani ilimi aiki da sani bai sa sun kaya kanan demokaradiyya ita ma an bar mu baya ilimin islamiyya muna ta karɓo dan jahiliyya muna ta bagumiya jibon gafi a baido a waya
amfanin ilimi aiki ya shi gaskiya
kasar mu muna a sabonan baya.
To madalla masu sauraro da haka muka ka karshen shirin namu a yau a madadin wadda ta daidaita mana sauci kuma ta hada shirin baki ɗayansa wato Fiona Wamai da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.